Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka. Sannunmu da arziki kara kasancewa tare da ku a cikin shirin da na nasihan Juma'a. Shirin da ke zuwa mai sauraro daga nan gidan Radio Prestige FM da ke akan mita 91.7 a zangon FM a nan cikin garin Minna. Shiri ne kuma wanda ya saba gayyato yin so malamai mabambanta inda muke kawo dukkanin maudu'i kuma shi suke yin fashin baki a kai. A yau a ɗakin gabatarwa muna tare da bako ne inda a yau za mu tattauna tare da malami. Amma kuma kafin mu fara, bari mu ji sunan malami. Malam, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Na malam, cikakken suna.
To suna na Bashir Lawal Muhammad.
Malam, barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na nasihar Juma'a.
To sannun ku dai, barka da warhaka.
Na'am. Malam, barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri. A yau barka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri. Malam, yau maudu'in da zamu tattauna a kai shine malam, kasancewan yanda zamani ya koma yanzu. Mata da maza an fi ba ainihin bangaren karatun boko an fi maida hankali a wannan wuri, ba a maida hankali akan karatun Islamiya dan aje a karo a ga yanda za a gyara ibada. Shin malam, ta ina za a magance irin wannan matsaloli da yake addaban al'umma gabaki daya?
وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنواما سسوارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وانا تنبيا لكي تنبيا تيوتكي شيوني وانا زامن يونديكي دوسو tuwasu da suka samar da shi. Kafin nan dai shi musulmi addininsa ya umarce shi da neman ilimi. Abu na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine yi karatu. Karatu kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne manya-manya na gaba-gaba wajen samun ilimi. Allah ta'ala ya umarce shi ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ألا يا أمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كي كراتو دسونا أبنججن كوان دي يحلبتا شيني وان دي يحلبتشي لن أدم دقا قدن جيني ألا تعالى شيني يسند لن أدم أبن دبي سنيبا شيني وان دي يسند دشيد القلمي يا سند لن أدم أبن دبي سنيبا. Wannan ayoyi su ne ayoyin farko da suka fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yi umarni da annabi sama cewa yi karatu, amma ba a faɗa masa cewa ga abin da zai karanta ba. Malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ce annabi sama yi karatu, amma ba a faɗa abin da zai karanta ba, domin a nuna masa ya karanta duk wani abu da zai yi amfani a rayuwar ɗan adam ta duniya da kuma abin da zai amfane shi a lahirarsa. Musulunci ya karfafi cewa duka ilmoma, in dai waɗannan ilmoman masu amfani ne, a yi karatu, a karanta su, a ƙware a cikinsu, a gwanance, a zurfafa sani a cikin waɗannan ilmoman, ma damar waɗannan ilmoman za su yi wa rayuwar ɗan adam hidima. To amma kuma musulunci sai ya sa ilmoman su zama a kan darajoji. Wani ilimin ya fi wani, wani shi ake gabatarwa a kan wani. Ilimin da yake wajibi, kowa ba a cire masa hula ba, ba a yafe masa ba, Allah ta'ala zai tambaye shi a kan ƙinyinsa. Ilmoma ne guda uku. Ilimin farko shi ne ilimin sanin Allah, maɗaukakin sarki, tauhidinsa. A kaɗaita shi shi kaɗai, a san shi ne mai halitta, mai kula, mai renon bayinsa, mai ciyar da su, mai shayar da su, shi ne wanda yake raya su, kuma shi ne wanda yake karɓar rayukansu. Sannan a san Allah maɗaukakin sarki da sunayensa da siffofinsa. Sannan bayan haka sai ilimi na biyu shi ne a san yadda za a bauta wa Allah maɗaukakin sarki a aikace. Sai ilimi na uku shi kuma shine ilimin yadda za a tsarkake zuciya domin zuciya idan bata tsarkaka ba wadancan ilmomin guda biyu da nasanin Allah da na yadda za a bauta wa Allah dukkanin su ba za su yi tasiri ga mutum ba wadannan ilmomin wajibi ne musulmi ya koye su shi yasa zamu ga cikin farko-farkon abinda Allah ya umarci annabi sallama da shi na ilimi ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya ce ka sani lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan shine sauran ilmoma kuma suna bin waɗannan ne ilimin abin da ya shafi yadda za a yi gine-gine ilimin yadda za a kula da waɗannan gine-ginen ilimin yadda za a yi noma ilimin yadda za a yi kiwo ilimin yadda za a kula da ruwa da tekuna da rafuka da yadda za a inganta ruwa ilimin yadda za a kula da rayuwar dan adam lafiyarsa da kuma muhallinsa ilimin yadda za a kula da dabbobi a tsare su a san su waye masu baza cututtuka su waye kuma waɗanda mu'amala da su ba ta kawo cututtuka duk waɗannan ilmomin musulunci ya umarni da a koye su kafin zuwan bature waɗannan ilmomin ana yin su Allah subhanahu wata'ala ya ba dan adam basira ta yi koyi waɗannan tarihin noma yana kuma tun daga annabi Adam alaihi salam ne annabi Adam alaihi salam ya yi noma tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi daga aljanna aka dawo da shi ƙasa cikin ayyukan da malamai suke ambata cewa annabi Adam alaihi salam yayi akwai harkan noma yau akwai faculties akwai tsangayoyi manya-manya da ake da su a jami'o'inmu da kuma manya-manyan makarantu na kimiyya da suke bincike akan kimiyyar noma da kuma injiniyancin noma duk akwai wannan da kuma yadda ake ƙwarewa akan ya za a aiwatar da harkan noma wannan ba kawai kafin bature ma a san za a yi wani bature duk waɗannan akwai su saboda ka amma hangan musulunci ya yadda ai ilimi ne amfani sai dai bai yadda a fifita ilimin sanin Allah su ba a fifita wannan ilimin na duniya kawai wanda rayuwar duniya ake ginawa a fifita shi akan ilimin sanin Allah madaukakin sarki ba to amma dalilai sun sa ilimin addini ya zama an mai da shi a baya su kuma waɗannan ilmoman waɗanda ake ce musu ilimin zamani ko ake ce musu ilimin boko sai ya zama su ake fara gabatarwa su ake fifitawa su ake wa hidima su ake kashewa kuɗi su ake ginawa makarantu na faɗa aji na gani a faɗa sabanin makarantun addini to sababi na farko dai shine gwamnatotanmu da suka ɗauki tsari na cewa mutumin da ya karanta ilimin boko to shine mutum wanda kuma ya karanta ilimin addini bai da makoma wannan shine sababin farko idan mutum ya yi ilimin boko za a girmama shi masanin alqur'ani wanda ya rubuta Qur'ani da ka kila ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba za a iya samun alaramma ya rubuta Qur'ani da ka so 30 wani so 50 ya rubuta su da rubutu in mutum ya ga rubutun zai zata injine wannan rubutun to amma a wajen gwamnatotanmu irin waɗannan mutanen ana daukar su a matsayin illiterates ana daukar su a matsayin waɗanda suke jahilai waɗanda ba su yi ilimi ba da za a ce a dau sunayen waɗanda ba su da ilimi to in masu daukar lissafin sunayen nan suka zo to sunan alaramman nan za su fara rubutawa gwamnati ita ce nauyin farko ita ta fara bude kofa akan addinin musulunci ilimin sa ya kasance bai da tasiri a cikin mutane saboda idan mutun yayi shi bai da matsayi a wajenta ba ta da aikin da za ta bashi ba ta daukar sa a matsayin cewa wani wanda yayi aiki shi yasa zamu ga tun daga makarantun primary da can har ma yanzu za a tarar da malamin da ke karantar da addini shine walakantacce amma malamin da ke karantar da lissafi yake karantar da turancin ingilishi ko yake karantar da turancin faransa ma yanzu a irin kasar mu wanda mu bamu da alaka ma da faransa faransa ba ita ta mallake mu ba ta yi mana mulkin mallaka ba to amma yanzu an sa yaranta ya an dora shi akan hatta harshen larabci wanda muke da alaka da shi to gwamnati kenan ita ce sababi na farko sababi na biyu shine iyaye su ma iyaye wannan sababin nasu na koma zuwa ga gwamnati dai tunda sun san ƴaƴansu in sun karanci addini ba su da wata makoma to ya za su yi wahalar da kansu akan ƴaƴansu su koyi addini saboda ka sai su fifita cewa ƴaƴansu su koyi ilimin boko su watsi da ilimin addinin ba za su yi shi ba saboda in ƴaƴan nasu sun yi karatun addini ba wata makomar da za su sama ba ta ba su da wata makoma sannan sababi na uku shine jahilta shi kanshi addinin da an karanci addinin an fahimce shi an san shi sosai to da an san cewa ma ashe shine yake goyen bayan cewa akwai ilimin boko to wanda yace shi ya baka izinin ka nemi waninsa to ai bai kamata ka yadda shi asalin baka kama wanda shi ya nuna maka yace ka koye shi shi yasa malaman musulunci waɗanda suka kasance an san su sanannu masu sunayen larabci da yawan su suka yi zurfi a cikin waɗannan ilmomin a baya a da to amma rashin sanin addini da kuma irin gudunmuwar da ya bada da irin tasirin da yake yi a cikin rayuwar mutane ya bada dama mutane su zama sun fifita wancan akan shi kanshi addinin musulunci da kuma wasu sabubban da za a iya faɗa bayan waɗannan wanda kila da za a tattauna da mutane da yawa kowa zai iya faɗin mahangarsa kuma ya faɗi dalilin da yake ganin shine ya jawo wannan matsalar da ake ciki wannan mun dauki dalilin da ya samar da wannan matsalar kenan amma ke tambayar da kika yi kin yi tambaya ne akan ta ya za a magance to shine sai da na siffanta cutar daga ina ta samo asali me tushen cutar daga ina ta zo to daga nan kuma sai a fuskanci ya za a yi a magance wannan cutar da ta zama tana da tasiri a cikin zukatan mutane.
Na'am. Malam kai bayani akan cewa ana samun matsala yana farawa ne farko daga gwamnati.
Na'am.
Sannan kuma daga iyaye. Malam kafin mu je bangaren iyaye akan gwamnati ta ina za a magance wannan matsalar da yake faruwa.
To abu na farko shine ita gwamnati ita ce uban kowa, ita ce uwar kowa, wato ita ce mahaifan kowa. Dukkan wani mutum to rayuwarsa tana danganuwa zuwa ga gwamnati ne gwamnati ita take da hukumomi ita take da tsare-tsare ita take da abubuwa da za su zama sun inganta rayuwar mutane abu na farko shine da gwamnatotanmu za su zo su samar da wasu tsare-tsare duk wanda ya karatun addini mai zurfi wanda da farko hatta turawa da suka zo ba tura wannan abin suka yi gabaki daya ba a da wayo suka yi da hatta abin da ya shafi alƙalai hakan bi malamin zaure da aka san shi masanin shari'a kuma constitution din Najeriya haka ya tabbata kotunan shari'ar musulunci ko dai ya kasance wanda ya je ya karanci shari'a law ko islamic studies a jami'a sai aka ce ko kuma wani malamin addini masani ƙwararre wanda ya san fiqhun musulunci ya san shari'ar musulunci to waɗannan su ne suka cancanta su rike kotunan musulunci to ya zama gwamnati tana da wannan tsarin na cewa mutanen da suka yi zurfi a karatun addinin musulunci kuma aka tabbatar da malamai ne su masana addinin a fito da su da darajarsu gwamnati ta ba su matsayi na aiki a ba su matsayi na cewa za a iya ɗaukar su aiki gwagwadon wannan ilimin nasu da suke da shi wannan abu na farko kenan da gwamnati za ta yi abu na biyu shine akwai tsare-tsare da gwamnati ta take zuwa da su akwai tsarin almajiri akwai tsarin makarantu da aka giggina da a wasu gwamnatotan da suka gabata na kula da makarantun allo da kuma yadda za a sa musu tsari a zamanantar da abun kamar yadda ake faɗi a yaren zamanin a zamanantar da abun ya zama an inganta karantar da waɗannan karatutukan na addini to idan gwamnati za ta yi abin da gaske kuma ta sa waɗanda su harka su ce domin matsalar da ake samu ita ce za a gyara makarantun allo amma kuma sai a kauda malaman allon a gefe bai iya yiwuwa ka ce za ka gyara wani abu da mutum yake amma sai ka ce ya koma gefe shi ba da shi za a yi ba kuma ka ɗauko wanda ba harkar shi ba ka ce shi zai gyara masa wannan abu abin da zai shine sai dai ya kashe amma idan malaman ne masu karantar da addinin su aka sa a cikin tsarin aka yi musu wasu kwasa-kwasai in wani abu ake bukata na a koyar da su sannan gwamnati ta sa musu hannu abinda ake na barace-barace gwamnati ta ce to babara take so ta yi ba irin yadda take wa makarantun boko na kwana unity schools federal abin nan secondary schools da ake da su na mata da na maza government secondary schools da ake da su yadda ake musu hidima yadda ake musu hidima ga baki daya to su ma ya kasance makarantun allo da makarantun islamiyyu ana musu wannan hidima ba wai gwamnati ta ce za ta yi register makarantun islami domin ta shiga ta gane ake bakin tana zargin wani abu ake koyawa yara na daban ko kuma turawa su kawo wani tsari daga waje su ce ga abin da suke so a yi a makarantu a'a gwamnati ta tsarkake niyyarta dan Allah karatun addinin take son ta inganta kuma mu musulmai a kasar mu a irin zamantakewar da ake yi muna da wannan haƙƙin ɗan uwanmu waɗanda muke zamantakewa da su a ƙasa wato kiristoci ba a hana su ma a yi musu nasu ba amma dai mu namu wanda muke da ingantaccen tsari ƙasar da Shehu Usman ibn Fodiyo da ɗan uwansa Abdullahi Gwandu da ɗan su Muhammad Bello da ɗan su Muhammad Sambo da ɗan su Muhammadu Al-Bukhari da Muhammadu Rufa'i Ahmadu Rufa'i waɗannan gaggagaggan malamai da Nana Asma'u Yaddaji duka waɗannan wasu gaggagaggan malamai ne da aka yi su wanda suka rubuta mana littafai masu ɗimbin yawa kuma suka gadar mana su kuma sun bar tsari ingantacce domin sun taba kafa gwamnati gwamnatin da duniya ta san da ita kuma alal aqalli wannan tsarin na gwamnatin su yayi ƙarni ɗaya wato shekara 100 kafin turawa su zo su ruguza shi ga baki ɗaya an zauna waɗanda ba musulmai ba musulunci baya cutar da su to amma namu da muke da shi a inganta mana shi a matsayin mu na ƴan ƙasa a inganta wannan yana cin abin da gwamnati za ta yi domin ta dawo da hankulan mutane domin su zama sun fahimci mahimmancin karatun addini da koyansa a matakansa da ake da su da kuma irin tsarurrukan da ake bi na koyansa na'am
Masarar idan yanzu kuke tare da mu kuna tare da mu ne a cikin shirin na nasihan jama'a da ke zuwa muku daga nan gidan Radio Prestige ta kan dake akan mita 91.7 a sama ta kan cikin garin Minna inda muke tare da Malam Haraji gabatarwa ku da ku ci mu insha Allah san mu doya ai sauraro barkanmu da dawowa a cikin shirin nan na nasihan jama'a insha Allah yanzu za mu dora malam kafin mu nada sabar mai shirin kasancewar lokaci shin wani kira za a yi wa iyaye dan ganin cewa duk wani haƙƙi yara ta yi ne akan iyaye yanda za su tafi da rayuwar ƴaƴan da suke tare da shi saboda rayuwar ƴa mace da namiji yana farawa ne tun daga gida idan iyaye suka dora su akan islamiya ko kuma akan boko shine za su cigaba shin wani shawara zaka ba mu iyaye bace da namiji gaba daya mu tsashi wuri daya shawara a dukkan a takeitaccen
to iyaye su sani cewa ranar lahira Allah subhanahu wataala tun a kabari tambayoyin da za a yi wa ƴaƴan su da su gabaki daya tambayoyi ne da suke da alaka da addini gabaki daya tambayoyi uku ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisansa ingantattu ba ɗaya ba ba biyu ba tambaya farko waye ubangijinka tambaya ta biyu me addininka tambaya ta uku me zaka faɗi game da mutumin da aka aika maka wato annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyin da za a yi kowa ya tabbatar da zai mutu kuma kowa ya tabbatar da akwai rayuwar kabari to a cikin kabari za a yi wa mutum wannan tambayar waɗannan tambayoyin guda uku ba su da alaka da boko ba su da alaka da makarantar boko ba a makarantar boko ake koyan su ba a makarantun islamiyyu ake koyan su a makarantun addinin musulunci ake koyan su a ƙarƙashin aqida ta musulunci ake koyan su a ƙarƙashin tauhidi na musulunci ake koyan su iyaye su san wannan sannan su sani cewa kafin ma a tafi lahirar a tafi kabarin rayuwar duniya ba ta inganta idan mutum ya zama hargido yake yi babu rayuwa mai dadi a cikin mutumin da ya zama rayuwar shi ba akan setin addini take ba mutumin da ya san abu kaza halal ne ya san abu kaza haram ne ina aikata abu kaza rayuwa ta za ta yi kyau ina aikata abu kaza rayuwa ta za ta balbalce ana sanin wannan ya kamata ne a cikin addinin musulunci saboda iyaye su fahimci wannan su fahimci halin da ƴaƴansu suke tsinta kansu a ciki yanzu a cikin ƴaƴanmu ƴaƴan arewa ‘ya’yan Fulani, ‘ya’yan Hausawa, da Nufawa, da Gwarawa, a wannan halin da ake ciki ana samun waɗanda suke fitowa su ce ba Allah. Me ya jawo wannan? ‘Ya’ya ne da aka tayar da su tun suna ƙanana, abinda suka sanya su tafi naziri ko pre-naziri school, su tafi prep, su je primary, su tafi secondary, su tafi university. Shikenan abinda suka sani, su karanci wani course na science ko social science ko kuma wani course na art. Shikenan abinda suka sani, amma ba su san waye Allah ba, ba a koya musu san waye manzon Allah ba, ba a koya musu san addinin su da yadda za su bauta masa ba. Irin waɗannan ‘ya’yan da za a ce su ake haifa kuma ana tsammanin nan gaba su zama su ne jagoran al’umma, to ba za a ji daɗin su ba. Kowa kuma idan suka zama su suka mallaki ƙasa, to kowa ya san zai sha wahala. Saboda ka iyaye su ne ya fi cancanta ko gwamnati ta gyara ko ba ta gyara ba, kai ka haifi ɗanka. Kuma kafin Allah ta'ala ya tambayi gwamnati, kai zai tambaya, domin kai ne sanadiyar zuwan ɗanka duniya. Ke ce sanadiyar zuwan ɗanki ko ‘yarki duniya. Saboda ka wajibi ne da uwa da uba su tsaya tsayin daka, su tabbatar da cewa ‘ya’yansu sun koyi addini, kuma su nuna musu mahimmancin koyan addinin nan, kuma su nuna musu cewa rayuwarsu ba ta da amfani idan rayuwarsu ta kasance babu addini a cikin rayuwa, babu alkhairi a cikinta. Malam Sa'adu Zungu yana faɗa a cikin wani baitinsa, yana cewa ba alheri nan duniya in addini ya raunana. Malam Sa'adu Zungu ɗan boko ne daga cikin ‘yan bokonmu na arewa na farko. Shi ya fara kafa jam'iyyar siyasa a ƙasar nan a arewacin Najeriya. Shi ne yake Turanci kafin abokinsa ɗan ajinsu Malam Tafawa Balewa, Prime Minister Najeriya na farko, tare suke. Su ne suke Turanci da maƙogwaron Bature. In suna Turanci, Bature tsauraras yake yi, yana mamakin irin yadda suka iya Turanci. Amma idan mutum zai je ya bi waƙoƙinsa na hikima waɗanda ya yi su da Hausa, zai ga irin waɗannan ma'anonin suna fitowa, waɗanda suke nuna tarbiyya sakamakon tarbiyyar da ya samu ta addini. Shugabanninmu na farko abinda suka samu kenan, kandagarkin da aka musu kenan. Mutane ne da iyayensu sun koya musu addini kafin su shiga boko. Saboda kada suka shiga boko, sai ya zama boko da dafinsa wanda ake sawa bai musu tasiri ba. To wannan abin da iyaye ya kamata su fahimta kenan, rigakafin dafin boko shine koyan addini, domin tabbas akwai dafi a cikin boko. Allah shi kyauta.
Wanda shi ne wanda ya sada mu da wa'innan baki mai tsarin albarka. Husaini na tashi ka da rana sunana. Ake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.